إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وياك فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درن الصبر درن 22 جواتن جماد الآخرة جرمائكي صلى الله عليه وآله وسلم شكرا دبو دايادة دليهدو داربعين دا باكوي wanda ya dace da 12 ga watan 12 shekara ta 2025 miladiya. Ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a kowane sati a wannan masallaci mai albarka dake cikin wannan makaranta a wannan gari namu na Argungu. A littafin da muke gabatarwa shine mai suna إحياء السنة وإخماد البدعة واللفر ببن مالمي الشيخ عثمان ابن فودوي رحمه الله تعالى عندما نشين درس منا شابير أجران جير كراتب تكارسكي بدانا أولنا لتافي من البركة ساتين دي قباتا mun kwana a shafi na 17 a cikin babi na 2 da Sheikh Usman yake bayani dangane da ma'anar bid'a da kuma wajabci ko dalilai da suke wajabta a nisanci bid'a din. To mun kwana inda malai ya kawo mana magana ta sahibu al-istifa wanda shi kuma ya nakaltu maganar Izzuddin ibn Abdussalam to akan ta mun ka kwana to zamu ci gaba don ba mu kammala ta ba. To Izzuddin ibn Abdussalam yana bayani dangane da cewa akwai wasu al'amurra da za su iya shiga cikin bid'o'i, wasu ya kira su da bid'a wajiba, kamar waɗanda ya bada misali game da muqaddimatu ma'rifati kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, ya buga misali dangane da ilimin nahawu, ilimin balaga da sauransu. Haka ya bada misali dangane da abinda zai shiga cikin bid'a muharrama, shine kamar bid'an jabariya da kuma bid'a ta almurji'a, wanda duka bayani ya gabata akan su a darasin da ya gabata. Kuma mun yi bayani game da cewa abinda ya kawo a matsayin ba da misali dangane da zamansa bid'a wajiba na farko, ilimin nahawu, ilimin balaga da sauransu, su wannan ba za su shiga cikin bid'a ba saboda suna da asali a addini, kuma dama akwai su a aikace a zantukan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da kuma na sahabbai. To zamu tashi inda yake waman duba zamu tashi inda yake cewa waman dubatun. Haka daga cikin abinda zai zamo cikin karkasuwar bid'a shine waman dubatun, akwai abin da yake bid'a ce mustahabba, bid'a wadda aka so, wato an so a yi su. Sai ba da misali kat tarawih, kaman salatu tarawih, wanda shi ma bayane sun gabata akai cewa salatu tarawih ba bid'a bace, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayane sun gabata akan wannan. Su saka shi cikin layin bid'o'i, su wannan kuskure ne da malamai suka yi tambihi a kansa. Na biyu ya ce wa bina'in rubati wal madarisi, da kuma gina wuraren daku, wuraren da ake daku domin a tsare gari, domin tunanin makiya waɗanda za su kawo hari a cikin gari. To zamanin da akan yi haka gari kamar irin wannan misali, to za a ware wasu wurare da za a gina wuraren daku da za a dinga ajiye matsara, suna tsaron gari. Ko da wasu makiya sun hauro za su shigo garin, to su sai su fara kai ɗauki kamin na cikin garin, su kuma su sani ko labari ya kawo musu, wanda ana kiransa da ribati. Duk wata hanya da ake tunanin misali in makiya sun tashi kawo ta'addanci ko hari, za su iya biyowa ta waɗannan hanyoyi. To shine za a nemi waɗannan sojoji da jami'an tsaro, sai su je can a kakkafa su, za a yi musu ginoni su dinga rayuwa a wurin. To wannan akwai shi tun zamanin magabata. To shi ma sai ya ce yana daga cikin abin da zai shiga bid'a wadda take manduba, wanda shi ma dai ba haka bane, sun da waɗannan abubuwa suna daga cikin al-masalihul mursala, maslaha ce za ta hukunta haka. Idan ana cikin wani yanayi na tsoro da rashin kwanciyar hankali, to kaga za a iya yin wannan. Ba abu ne wanda yake kai tsaye za ka kira shi abu ne wanda yake na addini ba, abu ne wanda maslaha za ta hukunta. So wannan baya cikin bid'o'i, baya cikin bid'o'i. Wal madarisi, da kuma gina makarantu. Suka ce zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba a giggina makarantu ba, duk karantarwar da Annabi yayi a masallaci yake yi, ko in ya shiga gida tambayoyin da matansa za su yi masa, da abin da za su ga yana yi su ma su ɗauko su karantar da wasu. Suka ce to iya abin da aka samu kenan, amma sai zan yanzu ga makarantu na ana ta gini, ana ta ginawa, ana ta ginawa makarantu na hadda Al-Qur'ani, makarantu na hadisai, makarantu na fiqihu da sauransu. To sai suka ce gina wa'annan makarantu bid'a ce mustahabba. To shi ba bil haqiqa ba zai zamo cikin bid'a ba, tunda kun tabbatar da cewa Annabi ya koyar a masallaci. To me ya dama bambancin koyarwa a masallaci da wani wuri da aka ware aka ce sunansa makaranta, shi ma za a koyar, ba wani bambanci. Sannan zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama babu bukatuwa zuwa ga wannan, tunda Annabi shine malamin kowa, kowa wurinsa yake karatu. To waye zai bude makaranta? Kaga ba bukata. Annabi shine malamin kowa da kowa, duk wani wanda yake son ya san wani abu to yakan zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallama. Amma daga baya ilimi ya warwatsu, masu ilimin su ma sun shiga garuruwa da kasashe wanda ba a wuri ɗaya suke ba, da za a ce nan na za a zo a same su. To shi yasa aka buƙaci giggi na makarantu ɗin, saboda masu neman ilimin sun yi yawa ba kamar da ba, haka su ma masu ilimin masu karantarwa su ma sun yawaita. So kaga wannan, tunda dai Annabi ya yi a gida kuma ya yi a masallaci, to kaga yana da asali shi ma, yana da asali, tunda shi ma masallaci makaranta ne ya yi. makaranta ne, to me zai sa kuma dan an gina wani abu kila sallah ne ba a yi a ciki amma ana karatuttuka, to me zai sa a kira shi bid'a? Bayan ga masallaci shine kuma makaranta, kuma shi ma masallaci din kuma ana karantarwa a ciki kamar wannan da muke yi, su wannan shi ma ba bid'a bane. Wal kalami fi daqa'iqis sufiyya, haka kuma wai daga cikin bid'o'i waɗanda suke mandubai da maganganu akan abubuwa masu zurfi game da sufanci. To shi ma wannan dai akwai tibka da walwala, don shi karan kansa sufancin bid'a ne. Shi karan kansa sufancin, babu shi zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama, babu shi zamanin abin nan sahabbai, sai ƙarshen zamanin tabi'ai aka fara samun wasu da suke da wata sifa, ita ma ba da sunan sufanci ba, da ma'anar zuhudu, gudun duniya da yawan ibada a cikin tabi'ai kenan. Yawwa, to wannan abin shine ya ci gaba da tafiya yana ta taƙawuri, aka samu wasu suna ta wuce gona da iri a ibada din da kuma zuhudu, har aka zo suka yi rubuce-rubuce suka ce ai yunwa ma tana da falala. Suka shigo da abu, suka tsananta, suka wuce ma magabatan. To kaga su karan kansu tabi'ai din babu wani abu a wurinsu sunan shi sufanci, sai dai ibada, yawan ibada da kuma gudun duniya. So shi karan kansu sufancin bid'a ne, to ballantana ma kuma a ce maganganu kansa wai bid'a ne kuma kyakkyawa. To wanda shi ma wannan ba haka bane, tunda da daqa'iqus sufiyya din nan wasu zaka samu ma shirka ne, shirka ne a cikin littattafansu, tunda zaka ga irin abubuwa ne waɗanda za a ce ba za a karantar da su a bainal awam ba, sai an shiga ɗaki an saka labule an rufe ƙofa, kuma sai waɗanda yake ba awam ba su kaɗai za a sanar da za a koya ma waɗannan abubuwa ne. To idan addini ne, me yasa za a ware wasu banda wasu? Indai abu ne wanda zai ƙara maka son Allah da manzon Allah da da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, zai ƙara maka imani, to don me za a ce su awam ba da su ba? So saboda haka sufanci bid'a ne, bai da asali a littafin Allah da littafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama, ko magabata ba su san shi ba, ƴan baya-baya suka ƙirƙiro shi. To haka abin ya ci gaba da tafiya har aka kai zamanin su Al-Hallaju, mai aƙidar komai Allah, wanda ya kira kansa Allah, a haka kuma aka kashe shi. Ya ce ma fil jubbati illallah, ya riƙa rigarsa ya ce wannan rigar tawa ba wanda ke cikinta in ba Allah ba, ma'ana yana nufin kansa. Kashe shi aka yi saboda irin waɗannan maganganun. To irin wannan ne kuma za a zo a ce ai musahabbi ne a koyar da su saboda Allah, ko abubuwan da suka shafi tarbiyatul azkari, bayan an baka dariƙa kai suluki, to sai a ce maka yanzu kuma baka san Allah ba, don a tafiyar duk abin da ka sani a ilimi, to baka san Allah ba, dole sai ka bi wannan hanya din. Za a saka khalwa, za a dinga baka wasu zikirori da salatoci kana ta tayi, yawwa, sai kayi jazaba, kayi fana'i, kayi usuli, to shikenan ka riga ka zama arifi, ka zama masadi Allah, tunda ka riga ka zama Allah. To yanzu irin waɗannan abubuwa shine kuma za a zo a ce musahabbi ne a karantar da mutane su saboda Allah? Saboda Allah? Su wannan ba daidai bane, sufanci bid'a ne, bai da alaka da addinin musulunci. To har aka kawo zuwa zamanin su Ibnu Arabi At-Ta'i, wanda mafi yawan malamai sun haɗu kan cewa arne ne yayi ridda. A littafin sa Fususul Hikam yake cewa fa waqatan yakunu al-'abdu rabban yace akwai lokacin da bawa yana iya ya zamo Allah, yace akwai wannan lokacin ya tashi daga bawa ya koma Allah. To yanzu irin wannan za a ce ko musahabi ne, ai bire a ce musahaba a dinga koyar da shi. Ku samu littafin sa Fususul Hikam, yace akwai lokacin da bawa zai zamo Allah. Haka shi ba Ibrahim Iyasu a littattafansa kama As-Sirrul Akbar da littafinsa Jawahirul Rasail da littattafansa kama tafsirinsa da aka tattara fi Riyadhut Tafsir, duk yana da irin waɗannan maganganu. Cewa akwai mukamin da mutum zai zamo ya kira kansa Allah, kuma bai laifi ba. To wannan su ne da ka'iku sufiya ba, su ne da ka'iku sufiya, abubuwan da suke a rufe masu zurfi ba kowa ya san su ba, saboda ba a karantar da su cikin al'umma. Su wannan ba batun bid'a ake ba, bale har a ce musahabba shirka ne, kafirci ne, kuma zindiƙanci ne. Karantar da littafin Allah da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama shine addini. Kuma shine sunna. To sai na gaba, wa mubahatun, haka akwai abin da za a kira shi bid'a halattacciya, mubaha. To ina misali, kal musafahati aqiba salati subhi wal asri, kama a dinga gaggaisawa ana musafaha in an kare sallar asuba. To shi ba wai sai suka ce bid'a ce mubaha. Ka duba fa, bid'a kuma mubaha, so wannan ai ba daidai ba ne, tunda musafaha gaisuwa ce, sunna ta zo da ita, kaga addini ne. Kuma al'asal in mutum zai yayi ne don addini, kaga ta koma layin addini. To ba magana halacci ake ba, in dai kana da dalili ka kawo, in ko babu dalili to ya zama bid'a. Bid'a ko mafi kankantan sakamakon ta na laifi shine haramci. So kuma ba nassin da ya tabbatar da haka ba, a ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kare sallah ko asuba ko wata sallah yakan dinga ba sahabbansa hannu. Misali zai juyo daga inda yake zaune inda ya sallami sallah, sai ya dinga ba mutane hannu, ba a ruwaito wannan ba. Babu wannan aikin kuma magabata. So kaga al'asal bid'a ce wadda take muharrama, wanda wasu na yi, amma ba daidai ba ne. Wannan wurin ba mahallin musafaha ba ne. Ita sallah in an sallame ta to ana buƙatar zikiri ne, da ci gaba da zikiri da sauransu, abubuwan da aka shar'anta. So wannan misali da ya kawo bai hau ba. Wal asri ko bayan sallar la'asar, bal ma kowace irin sallah ba a ruwaici wannan ba, cewa illi mai sallami sallah ya dinga juyowa yana ba mutane hannu, ko su ma musu dinga ba junansu hannu suna gaggaisawa. Su ma sun yadda da bai da asali zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma dai sun ce halatu ne in dai an yi ne don a nemi lada. To kuma kaga an samu matsala. To shine yace wattabassuti fi ladha'idhil ma'akili, da kuma yalwantawa wajen dada dan ababin ci, wal masharibi da ababin sha. Mutum ya yalwata ya dinga cin abinci mai, ya dinga yalwantawa abinci mai kyau kyakkyawa kuma kala kala daban-daban. Wai shi ba bid'a ne? Wannan ba bid'a ba ne. Ita al'ada, al'asal ibada ba a sata cikin layin al'ada, ba a sata cikin layin bid'a, sai in mai al'ada ya maida ita addini, ya dinga kallon shi yanzu addini yake yi a matsayin kuma yana al'adat, to wannan niyyar tasa yanzu ta mayar da ita bid'a. Amma al'asal abubuwa al'umurul adiyya ba a kiransu bid'o'i. Cin abinci nau'i kala kala daban-daban, wannan ko da an samu a ce zamanin sahabbai ko zamanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba su yi ba, to ba za a kira shi bid'a ba. saboda asali waɗannan abubuwa ba ana yin su bane domin neman kusanci ga Allah subhanahu wataala. Mutum dai yana yi ne kawai don bukata, don ya ji daɗi, wannan shine al'asal. Amma mai ba yi yana yi bane yanzu don yana jin cewa yanzu wanda bai yi ba ma ya fi shi a wurin Allah, to me kawo shi babin bid'a? Bayan kuma kun ce albid'atu ihdasu amrin fid dini yushbihu an yakuna minhu wa laysa minhu, haka kuka fada. To shi ma cin abinci yushbihu an yakuna minhu, bai kama da addini ba. Sai in shi mai yace to yanzu ya maida abin addini, to wannan niyyar tashi ita za ta maida abin bid'a, saboda ya dauki wani abu a matsayin ibada wanda kuma ba manzon Allah ne ya shar'anta shi ba. Amma al'asal abin da yake bid'a ba za ka sashi al'ada ba za ka sashi layin bid'a ba, wannan shine al'asal. To haka yalwata wajen abisha, kamar wannan zamani namu a sha lemu kaza, a sha lemu kaza, a sha lemu kaza, su duk auren su duk bid'a muke yi. Tushe sa wanda bai gane karatu ba sai kaga ya ce ai kowa ma dan bid'a ne, saboda akwai wani abu da yake yi wanda ai zamanin annabi ai ba ai haka ba. To ba haka bane, ana tantancewa da abinda mai shi yayi domin neman kusantar Allah subhanahu wataala, da abinda mutum yayi kuma kawai dan bukatarsa, dan ya ji dadi, dan ya hole. Wannan al'asal baban halatta ake son su. Sai in nassi ne ya zo ya nassanta cewa kaza haram ne, to wannan sai a nisance shi, kamar yadda ya haramta mosai da giya da sauran abubuwa. Wal malabisi, da yalwatawa kuma wajen sutura, yau ka sa sutura kaza, gobe ka sa kaza, gobe ka sa kaza, wai shi ma bid'a ne, saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a ga haka ba, ba su yawaita sutura ba da sauransu. To sai zamani ya zo, sai mutane ka ga mutum da kala 100 wani sama ga haka, to sai suka ce ai bid'a ce amma mubaha. To shi ma da sa kaya da cin abinci da sha abin sha duk matsayinsu daya. Tunda mutum galiban yakan yalwata kayan sawa ne dan ado, ba wai dan yana jin wanda bai haka ba ya fi shi a wurin Allah, sai dai jahili. Amma ba wanda zai kudurta haka, saboda bai yi barin addini. Dan akwai waɗanda sun fi shi tsoron Allah da imani, kuma ba su yi wannan abun ba, kuma shi karan kansa yana jin cewa sun fi shi. Ashe kaga waccan shigan da yake yi ba yana yi ne dan yana jin cewa shi yanzu kusa yake ga Allah ba, lada Allah ke bashi. Wal masakini, da yalwanta wuraren zama kamar gidaje, a ce unguwa kaza yana da gida kaza, gari kaza yana da gida kaza, gidan ma nau'i kala kala, hawa sama da abubuwa da sauransu, shi ma duk bid'a ce wai mubaha. Wasu ma duk waɗannan abubuwa ne na bukata, abubuwa ne na bukata kawai, in kana da hali kai abinda dai ake so kai da dukiya ta halat, shi ne ma'auni, kuma shi ne ka'ida. Abinci ne zaka ci, ko abin sha ne zaka sha, ko sutura ce zaka sa, ko gida ne zaka gina, to ka nemi dukiya ta halat. In ka nemi dukiya ta halat kai waɗannan abubuwa ba kai laifi ba, kai laifi ba, tunda abubuwa ne na halat, an halatta maka, in kana da bukata kai. Ko ba a ce dole sai kaya ba, shi yasa in baka yi ba kai laifin komai ba. Wa tawsi'il akmami, da kuma yalwata hannun riga, irin yadda ƴan Sudan ke yi, sai kaga an yi riga an yi mata hannu kan mutum na shigewa ciki. To shi ma da ba wannan, da irin wannan hannu suke yi magabata, a gane wanda zai manne da hannu. To daga baya sai aka samu musamman manyan mutane, to in za su yi rigunoni sukan yi hannu mai faɗi sosai, to shi ma wai bid'a ce. To duk waɗannan misalai ba misalai ne waɗanda suka dace ba da abin da suke faɗa. To shi yasa tuni shi Ash-Shatibi yace gaba ɗaya abu maganar bancin zaman ta bid'a kuma tukka da walwala ne. Misalan da ake kawowa ba su ma dace ba. Intaha, to maganar shi da sahibu al-Istifa ya ɗauko daga shi Ibn Abdissalam Taqari, wannan duk magana sace. So da haka duka wannan an bada amsa a baya. Bid'a babu wani dalili da ya nuna cewa ta kasu zuwa wannan gida biyar din, babu. Magabata ba su san shi ba. To sai gaba ta gaba. Ma yunkaru min al-bid'i wa ma la yunkaru. To bisa ga bayanan da suka gabata, sai suka kafa wata ka'ida cewa tunda bid'an nan ta kasu gida-gida har biyar, akwai wajiba, akwai mustahabba, akwai muharrama, akwai makaruha, akwai manduba, akwai mubaha. To sai suka ce kenan ba ko wace bid'a ce za a yi inkari ba bisa wancan takasimi da suka yi. Ina ba tar an gane, tunda har an ce akwai abin da dole ne ma kai. To kaga tunda dole ne kai, wani ba zai zo yayi maka inkari dan kai ba. To sai suka shigo da wannan ka'ida cewa akwai bid'o'in da za a yi inkarin su, akwai wanda ba za a yi inkarin su ba. To unwanin nasu ko da ya zamo waɗannan da suka ce ba za a yi inkarin su ba, sun dauke su bid'a amma alhali ba bid'o'i bane. Ba bid'o'i bane. Kamar misalan da suka kawo a babin bid'a wajiba da kuma bid'a mustahabba da bid'a mubaha. Kaga waɗannan a ma'auni na karatu ba bid'o'i bane. Da fatar an gane. To sai suka ce ire-iren su ba za a yi inkari akan su ba. To shine yace ma yunkaru min al-bid'i wa ma la yunkaru. Abubuwan da ake inkari a wurin wa'azi ko nasiha daga cikin bid'o'i da waɗanda kuma ba a inkari. Wa amma ma yunkaru min al-bid'i, amma abubuwan da ake inkari daga cikin bid'o'i, wa ma la yunkaru minha, da abubuwan da ba a inkari daga cikin su, to fa'alam ka sani, waffaqana Allahu wa iyyaka, Allah ya muna ga munkatar da kai mai karatu. Annahu taqaddama, bayani ya gabata, anna shaykha Izzuddin Ibn Abdissalam rahimahullahu ta'ala qala. Don kun tuna a muqaddima malam ya kawo wannan magana ta shi Izzuddin Ibn Abdissalam. To shine kuma sai ya sake maimaita ta anan cewa qala, yace al-inkaru, shi inkari muta'alliqun, yana ratayuwa bima ujmi'a ala ijabihi aw tahrimi. Duk abinda aka yi ijma'i kan cewa wajibi ne a yi shi ko haram ne a aikata shi, to wai shi ake yi wa inkari. An yi wannan magana a baya, wanda tun a can mun bayyana cewa maganar akwai dubawa a kanta, akwai abin duba a kanta. Wannan magana da suka faɗa to ba abin da ya dace kenan su faɗa ba. Na fatar an gane. Yawwa, ko da abu bai tabbata an samu ijma'i a kansa ba, in dai akwai nassi da ya hana wannan abun, to za a yi inkari. In kuma akwai nassi da ya nuna abin nan wajibi ne, to in mutum bai ba za a yi masa inkari. Ma'auni dai nassi, ba wai ijma'i ba. Akwai nassi kan abun ko babu, shine ma'auni. To shine zance wanda yake tabbatacce. Faman taraka makhtulifa fi wujubihi, sai suka ce duk wanda ya bar abin da aka yi sabani akan wajabcinsa, aw fa'ala makhtulifa fi tahrimihi, ko ya aikata abin da aka yi sabani akan haramcinsa, fa in qallada ba'd al-ulama'i, to in ya dogara ne ga sashin wasu malamai, ya rike fata wani malami ne da yace abin na ai wajibi ne, ko ya rike fatawar wani malami da yace abin nan ba wajibi bane, ko ya rike fatawar wani malami da yace abin nan haram ne ko abin nan ba haram bane, ma'ana dai ya dogara ne da fatawar wani malami, to sai suka ce fala inkara alaihi, wai anan ba za ka yi masa inkari ba sai ka kyale shi. To ai ba wannan ne ma'auni ba, shin malamin da ya dogara da shi ya gina maganar sa akan ilimi akan dalili shine ma'auni. Idan da aka bincika sai aka gano wannan malamin da ya taqalidi gare shi, ashe ya gina fatawarsa ne kan rashin dalili ko abinda ba dalili ba ko dalili mai rauni, to kuma a ce ba za a yi masa inkari ba, za a yi masa inkari, za a nuna masa to fatawar nan da kan rika ta malam wani da malam wani da malam wani ba daidai ba ne, kamar yanzu ai gashi muna yin inkari ko ba haka ba. Da aka samu wasu malamai suka zo suka ce a ai bid'a ta kasu gida gida har biyar, muka ce wannan ba daidai ba ne, to su a fatawansu ba za a yi inkari ga wannan magana ba tunda wai sabani ne. To ba wannan ne ma'auni ba, abinda malami ya dogara da shi na dalili shi ne ma'auni. In fatawan malami da kai riko da ita ba a gina ta akan ilimi ba, to in ka aikata za a yi maka inkari, ba za a kyale ka ba. Wannan shi ne abinda yake daidai, kuma shi ne abinda ka'idodi na ilimi suke tabbatarwa, saɓanin abinda shi Izzuddin Ibn Abdussalam wanda maganar mun yi ta a baya ya faɗa. Sai ce fala inkara illa an yuqallidahu fi mas'alatin, wa inda za a yi masa inkari sai dai in yayi taqalidi ne ga wannan malamin fi mas'alatin akan wata mas'ala, wadda yanqudu hukumahu fiha, hukumahu sai zama hukumahu din maf'ulun bihi ne, wadda malamin ya warware hukuncinsa a wannan mas'ala din, kila ya bada fatawa kan kaza halatu ne, daga baya yana bincike yana bincike sai ya gano ashe fatawan akwai kuskure, sai ya dawo ya warware wannan fatawan. To anan tunda ya sauka akan wancan ra'ayi, in wani ya zo ya bi wannan malami akan wannan ra'ayin za a yi masa inkari, kamar Abul Hasani Al-Ash'ari wanda da ya yi i'tizali mu'tazilanci shekaru masu tsayi, daga baya ya zo ya shiga makaranta ta abun nan da aka gina ta akan al-ash'ariyanci, wato maganganu waɗanda suka shafi al-maturidiyya da al-kullabiyya da sauransu. To shi ma ash'ariyancin daga baya sai ya zomo mafi yawan sa yayi watsi da shi daga baya, ya dawo yana bin manhaji na ahlus sunnati wal jama'a, wancan afkari da yake da su waɗanda suke da alaka da su waɗancan makarantun na al-kullabiyya ko al-maturidiyya da shi karan kansa al-ash'ariyanci din da ya samu gindin zama da kafafunsa, to sai ya zama mafi yawan waɗannan abubuwa yayi watsi da su, ya tuba a kansu, ya dawo mafi yawa daga cikin sifofin Allah yana tabbatar da su, kamar siffar hannu, ɗaukakuwan Allah a sama da sauransu. To kaga yau wani ya dawo kuma da suna ash'ariyanci, sai ce ai shi ya dogara ne ga Abul Hasan al-Ash'ari, saboda haka shi ba ash'ari ne, zai dinga yi wa sifofin Allah tawili. To kaga wannan sai a yi masa inkari bisa ma wannan maganar tasu, saboda wannan mazhabar ya barta, ya tuba ko ba haka ba, ya tuba. Ko misalin da za ku game a Sheikhu Abubakar Mahmudu Gumi rahimahullah, kun ga yayi dariƙa, ai yayi dariƙa, to sai ya tuba ya dawo mazhabin Ahlus Sunnati wal Jama'a. Sai wani ya zo ya ce a waccan tafiyar tasa ta farko shi yana nan akai, zai bi mala a kanta. An gane? Saboda haka tunda in malan yana zuwa taron suna, yana zuwa taron maulidi, yana da'ira da sauran abubuwa, saboda haka shi zai ci gaba da yi tunda ai malan yayi. To shi ma za a yi masa inkari, saboda malam ya bar wannan tafiya. Daga baya ya dawo kuma ya yaƙi abin shekaru masu yawa. So ashe kaga shi karanka sa ta kalili a wurinsu, ba za a kyale ka akai ba, dole sai in ya zamo wannan fatawan malamin akan ta ya mutu bai warware ta ba. In ya warware ta, to za a yi maka inkari. Ina fatar an gane. Kaga a wurinsu kenan su ma. To shi ne malam ya ce intaha, maganar shi Izzuddin ibn Abdussalam ta kare, wanda an kawo ta a baya, kuma mun faɗi littafin da Sheikh Usman ya ɗauko ta. Sai a saurari karatutukan da suka gabata. Kuntu, to sai malam ya yi ta'aliki a Sheikh Usman ya ce, sai ni ce, in kaga kuntu a littafin, to ta Sheikh Usman ya ce, wa ala haza, to gini akan wannan magana ta Izzuddin ibn Abdussalam cewa duk abinda aka yi ijma'i akan wajabcinsa ko haramcinsa, to shi ake inkari akan sa. Fala yajuzu laka, kenan ba zai halatta gare ka ba, an tunkira albid'ata, kai inkarin wata bid'a ala ahadin ga wani, illa an ta'lama annaha min albid'il muharramati ijma'an, sai in kana da ilimin cewa wannan bid'a an yi ijma'i akan haramcinta, sannan zaka yi inkari. Yace in za a yi aiki da maganar shi Izzuddin ibn Abdussalam, ko mun faɗa magana ba daidai ba ce, to kaga duk abin da za a gina kanta shi ma ba daidai ba ne. Ba daidai ba ne. Ina ba ta rangane. Yawwa, saboda haka bid'a ko an yi ijma'i ko ba a yi ijma'i ba, in dai ta tabbata bid'a, ta cika ƙa'idodin bid'a, za a yi inkari a kanta. Ko da an samu wasu malamai sun ce ana yi. Yanzu maulidi misali, ai wasu malamai sun halatta, kamar su As-Suyuti rahimahullah, irin su Abu Shama, irin su Ibn al-Hajj mai littafi al-Madkhal, da ire-irensu sun halatta. To halatta wasu sai ya hana yi inkarin maulidi misali taron maulidi ko bikin maulidi? Kaga malamai muhaqiquna waɗanda sun kai inkari, kaga ba su yi aiki da wannan maganar ba. Basu yi ba. Irin su Al-Fakihani, risala ya rubuta su kutum, yana raddi ga 'yan maulidi da kausasan kalmomi a kansu, da kiran su da al-battaluna, al-akkaluna, 'yanci da addini. Risala tana da cikin Al-Hawilil Fatawi na shi As-Suyuti, ya kawo ta. So kaga shi an samu wasu sun halatta, amma sun halatta ne ba bisa dalili wanda ya cika ƙa'idodin dalilai ba. Kun san mun yi karatu a ɗazu ko a usulul fiqh, cewa walaysa kullu dalilin yakunu listidlalu bihi sahihan, ba duk wani dalili istidlali ka ba hujja da shi zai zama ingantacce ba. To dalilan da suka kafa da suka halatta maulidi a kansu, ba wannan istidlalin ba daidai ba ne. Shi yasa aka yi musu inkari. Wanda kuma ya ce ya yi riko da fatawarsu, shi ma za a yi masa inkari. To wannan dan ku fahimci wannan magana ba daidai ba ce. Cewa dole abinda aka ce bid'a wai sai an yi ijma'i akan cewa wannan abin bid'a ne, kuma bid'an ma muharrama, sannan za a yi inkari akan sa. Wannan ba haka ba ne. Allah ya gafarta musu. Wa na'ani bin nahyi, Sheikh Usman ya ce muna nufi da hani anil inkari, daga inkari, inkaral harami, inkari na haramci, na kausasawa, shi suke kira da inkarul haram, wanda shi ma mun yi bayanin sa a baya. to shine ba za a yi ba kenan za a iya inkaru irshadin kenan eh inkari ne amma na irshadi ba a kausa samun mutum eh ba wa ne abin nan ne da ka bar shi kai kaza da yafi ai kaza yafi irin waɗannan alfaz din walau ankartahu inkaran nushi da za ka yi masa inkari na nasiha wal irshadi da shiryarwa ya bar abin da yake akai ya zo zuwa ga wanda yafi wannan to fa zalika nushun wa ihsanu to wannan ya zama nasiha da kuma kyautatawa gare shi kina inkarin da suke magana ba za a yi ba shine inkaru harami na tsanantawa wa nasu jawabi izziddin ibn abd salami an aqsamil bid'ati amma nassin maganar mai magana akan nassi dazu ko yau to kun ga nassi anan a wurin indal ulama indal fuqaha eh ma'ana ma'anar magana abinda magana ta kunsa to kun gani nace ai za ku ganshi a littattafai eh to nassin amsan da ya bayar ma'ana abinda ba nassa ta kunsa a wancan littafi nashi alqawaidul kubra ko qawaidul ahkam fi islahil anam to ga yadda maganar tashi ta zo an aqsamil bid'ati daga karkasuwar bid'a kenan bayan ya kawo maka na alqarafi dalibin shi izzuddin ibnu abdussalam kuma yanzu zai kawo maka ta shi malami eh amma ba dukan maganar ya kawo ba yace alhamdulillahi godiya ya tabbata ga Allah wal bid'u adrubun su bid'o'i kashi kashi ne ai aqsam daban-daban ne inji shi izzuddin ibnu abdussalam ahaduha ɗaya daga cikin bid'o'in madallati shari'atu ala annahu mandubun akwai abin da shari'a ta yi nuni kan cewa wannan abun musahabi ne aw wajibin ko wajibi walam yu'mal fil asril awwali amma ba ai aiki da shi ba a zamanin farko to irin wannan fa hazihi bid'atun hasana wannan bid'a ce hasana shi kuma annabi ya ce kullu bid'atin dalala eh babu wata bid'a hasana to duk wanda yana daga cikin raddin da shi a izzuddin ibnu abdussalam aka yi masa asani nabi madallati shari'atu abinda shari'a ta yi nuni ala taharimihi akan haramcinsa au karahatihi ko karhancinsa ma kaunihi lam yu'mal fil asr al awwal tare da cewa kuma ba ai aiki da shi ba a zamanin farko to irin wannan fa hazihi bid'atun qabiha wai shine bid'a wanda take maimuni eh abinda dalilai suka nuna kyamatarsa to ta zama bid'a maimuni as-salisu na uku madallati shari'atu ala ibahatihi abinda shari'a ta yi nuni akan halatta shi ma kaunihi lam yu'mal fil asr al awwal amma kuma ba a yi shi a zamanin farko ba to fa hazihi min al bid'ati al mubaha wannan yana daga cikin bid'a wanda an ka halatta to wannan shine duk wadanda aka samu da suka gabata a baya eh ashekhu usmanu anan yayi maka wani abu wanda yake babe abinda ake kira da al amanatul ilmiya ya kawo maka nassin abinda shi izzuddin ibnu abdussalam ya fada eh saboda waccan da aka kawo an kawo ta ne bil ma'ana wanda shi sahibul istifa'i ya ambata eh ba kwabo da kwabo ya dauko maganar ba to shi yasa ashekhu usmanu dan karkaje ka dauki waccan kuma kana jingina masa to shi yasa yace maka ga hakikanin abinda ya fada a littafin sa amana ta ilimi ke don a ka'ida in ka hakaito ma'anar maganar mutum to sai ka yi bayani eh sai ka ce ma'anar abin da ya fada to in ka ce ma'anar abin da ya fada kaga ba lafazin ka fada ba ke ka ba da ma'anarta ina fatar an gane eh to wannan dai a kasam din ba baya kan daidai malamai sun yi raddi a kansa eh bari mu kara gaba sai mu samu wurin tsayi wa fi takhlisul ikhwani yazo aluttafin takhlisul ikhwani wanda mun fada cewa malamai sun ce ba a gano wanne littafi bane. Dukkanin malamai masu bibiyar diddigi masu aiki akan littattafan shi a Sheikh Usmanu da sauran almajiransa, to wannan littafin dai ba a gano shi ba, ba a san mai shi ba, kuma littafin bai zo hannu ba. Kuma Sheikh Usmanu yana yawan ambatarsa, kamar a wannan littafin kaga gashi yana yawan ambatarsa. Haka littafinsa Hisnul Afhami min Juyushil Awhami, a can ma yana yawan ambatar shi Takhalisul Ikhwan din, amma bincike bai tabbatar da wanne littafi ba ne. To amma dai tun da ya ambace shi, to kaga akwai shi a zamaninsu. Ya rayuwa littafin ya bata, mu bai kawo gare mu ba. Bai kawo gare mu ba, zai iya yiwa ko ruwa ko gobara ko wata ambaliya ta tafi da shi. To a cikin wannan littafin, shi mai littafin yana cewa wanzuru ya ikhwani, ku yi dubi ya ku ƴan uwana, arshadakumullahu, Allah ya shiryar da ku zuwa ga abin da yake daidai. Hazal jawaba, wannan jawabi nawa. Wa'amalu alaihi, kuma ku yi aiki a kansa. Waraqibu rabbakum, kuma ku yi muraqaban mahaliccinku, ku kiyaye ubangijinku. Ku yi abin da yake so, ku nisanci abin da baya so. La tadkhulu fi amrin, kar ku shiga cikin wani al'amari, illa bihi, sai don Allah. Walahu, kuma sai don neman sakamakon Allah, sai saboda Allah, sai kuma don Allah, shi yasa za ka shiga wani al'amari. To da ka riƙe wannan ka'ida ka huta, duk abin da za ka shiga ne saboda Allah. Ma'ana Allah ne ya yadda ka shiga wannan abu, da bai yadda ba, ba za ka shiga ba. Walahu, shi kuma za ka shiga ne domin ya baka sakamako, ya baka lada. Shi kenan ka huta. In aka zo maka da al'amari, kaga babu Allah a ciki, ladan ma ba lallai bane a samu, to ka gudu, sai ka janye kanka. Ba shi kenan ba? Duk abu ta bayyana ba na Allah bane, to kar ka jefa kanka a ciki. To sai ka zauna lafiya. Ka zauna lafiya da mutane, ka zauna lafiya da mahaliccinka. Amma in ka zama dan kwaramniya, duk abin da aka zo da shi sai ka kutsa, to akwai matsala fa. Akwai matsala. Waja'alu ahwa'akum, kuma ku sanya soye-soyen zukatanku, taba'an lishari'i, suna biya ga shari'a, ba wai shari'a ta bi ra'ayinka ba kai, irin yadda muke a yanzu. In ka faɗi abu kace shari'a ne, sai a ce to ai kaza da kaza da kaza da kaza, sai a dinga kawo maka kila wa kala. Kawa gaba ne. To ba wai shari'a za ta bi abinda mu muke so ba, abinda muke so shi ne zai bi shari'a. Kina abu ya zamo shari'a ne, ko da bai daidai da son ranmu ba, sai mu bi. Sai mu bi. To amma mafi yawa yanzu gaskiya ba haka ba ne. Mutane suna bin abin da ya daidai da son zukatansu ne. Abin da bai daidai da son zukatansu ba, ko ba za su bi ba. Mafi yawan mutane rayuwar da ake kenan. Ta zamo shari'a yanzu ita take bin mutane. To ka koga ai akwai matsala. To ina ma'anar sunan musulunci? Al-istislamu lillah walin qiyadu lahu. Ina wannan ma'anar? Ta miƙa wuya ga Allah da jayuwa gare shi. Haka babu. Babu. To duk abin da aka ce ma shari'a ne, to a ji son rai. Ko ka tankwara son ran naka, sai ya dawo yana biyan shi shari'a ne. Sai ka zauna lafiya. Qala alayhi salatu wassalam, annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yu'minu ahadukum, imanin ɗayanku baya inganta, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sai son ransa ya zan mai biya ga abin da nazo da shi na addini. kaga ba wai addini ya zamo mai bin san ransa ba, a'a san ran nasa shi yake biya yake da'a ga addini. To wannan hadisi a isnadi bai tabbata ba, a ka'ida ta ilimin hadisi bai tabbata ba. Malamai duk da akwai sabani an samu waɗanda suka ɗan inganta shi, irin su al-Imam an-Nawawi, in kuka duba al-Arba'un an-Nawawiyya. Amma mafi yawan malamai sun raunana hadisan, hadisin hanyoyinsa, wanda yana da illoli, kama al-Hafiz Ibn Rajab al-Hanbali a littafinsa Jami'ul Ulum wal Hikam da ya yi sharhi shi ga al-Arba'un an-Nawawiyya, to da ya zo kan wannan hadisi ya illanta hadisin, ya nuna hadisin bai tabbata ba. Haka Sheikh al-Albani a littafinsa Zilalul Janna, da ya takhariji na littafin abin nan Sunna na Ibn Abi Asim, to shi ma ya raunana wannan hadisin. To amma kuma wa ma'anahu sahihun, ma'anar hadisin kuma ingantacciya ce, amma isnadi bai tabbata ba. A isnadi bai tabbata ba. Ya zo ta hanyar Abdullahi ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, na ba tara an gane. Sau da haka ma'anar hadisin haka take, lalle ba za ka zama mumini ba to sai son ranka yana bin shari'a, ba shari'a tana bin son ranka ba. Kaga an ma kore imanin, kenan kamalin imani ka bar son ranka ka bi shari'a. Wannan yana fassara tsabagi ƙarfin imanin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala, ga abin da kake so, amma saboda shari'a ta gitta kuma sai ka haƙura da wannan abu. Wannan imani ne mai ƙarfin gaske, ba kowa yake haka ba, ko ba haka ba ne, ba kowa haka yake ba. To ma'ana haka take, amma bai inganta ba a isnadi. Dama kuma akwai irin waɗannan hadisan a isnadi ba su tabbata ba, amma saƙon da suke ɗauke da shi to kuma yana cikin wasu nusus da suka tabbata. In ka koma cikin ayoyin Alƙur'ani za ka samu wannan, haka sauran hadisai za ka samu wannan. Wannan shi ne. Sai ce wa illam taqsidu wajha Allahi, in ba ku nemi nufatan samun fuskar Allah ba, ma'ana ba ku nufi Allah da abin da kuke yi ba, ta'ibtum, to za ku wahala, za ku wahala, ko ba haka ba ne? In dai kuka ce ba za ku bi abin da Allah ke so ba, ba za ku nufi Allah da ayyukanku ba, kai kun zama ƴan duniya. Kai ba ka yin komai sai in akwai naira a wurin, ko samun shohara ko ɗaukaka ko suna. Amma in dai ai abu ne don Allah, Allah ya bada lada, to kai wannan bai yi ma ba. Malai ya ce za ku wahala. Kuma haka abin yake, duk wanda bai da ikhlasi to kullum cikin wahala yake, saboda abin nan da yake ta nema to ɗayan biyu ne, ko dai Allah ya hana mai shi, ko kuma Allah zai bashi amma sai Allah ya zare albarka wannan abin. Gashi ya samu amma ba zai amfane shi ba. Abin nan da yake ta nema, wanda lada ya kamata a ce ya nema, amma sai ya ƙi neman lada, shi yanzu yana yi ne don abin duniya, to ko Allah ya haramta masa samun abin, kaga wahala ta zo. Ko kuma Allah ya bashi amma sai Allah ya zara abin, sai abin ya zama masa musiba, shi ma wahala ta zo. Ana samun irin wani, za ka nemi abu ya zama maka fitina, kuɗi, dukiya, muƙami, shuhura da sauransu. To amma in ka yi abu saboda Allah sai ka samu nutsuwa, kuma ga lada, kuma ka ƙara samun kusanci a wurin Allah. Wa ata'abtum, kuma za ku wahalar da wasunku. Don duk wanda ya je ya haɗu da su, shi in yana da ikhlasi to za su wahalar da shi. to ba zai yi ba kai dan duniya wancan kuma dan lahira kuma a ce ku haɗu ku yi aiki a ƙarya ne wani zai jaye wani amma ba zai yi a ci gaba da tafiya ba kai kana yi don Allah shi yana yi don kuma ana nan tare ana abubuwa ba gaskiya bane a dai bincika ɗayan su ya jaye wani to haka suke saboda haka duk abin da zamu yi mu yi saboda Allah karantarwa ne sauraren karatu ne aiki da shi ne da'awa ne komi ne ne in kan nufi Allah to sai ka samu hutu ba za ka wahala ba balle ka wahalar da wani to shi yasa waɗanda ikhlasi yayi musu karanci to sai su kullun suke cikin wahala kuma suna wahalar da al'umma saboda abinda suke nema ba Allah ba zai taba ba su kwanciyar hankali a kansa ba koda sun samu sai a kai da ba kada amma ba wanka da kowa ba kada hawan jini ba kada mi lafiya Allah kake rayuwanka ba ruwanka da kowa ba abinda ya shafe ka saboda kai lahira kake hange ba yanan duniya ba to ko ka waye gari ma ba kada ko sisi ma hankalinka kwanci shi ko ba haka bane shi ba haka bane to shi yasa wani malami ya ce ai mafi yawan hawan jini rashin ikhlasi mafi yawa ba su hawan jini waɗanda dai ba na gado ɗin nan ba to rashin ikhlasi ne ya jefa zuciya ta yi wasu wurare to shi yasa har ya ja ma kansa musiba amma zuciyarka kullum tana ga Allah to ina magana hawan wa haka tunani ba ka hau tunanin kowa in ba Allah ba to tunanin Allah bai kawo hawan jini sai dai ya ƙara ma lafiya tunanin lahira bai kawo hawan jini sai dai ya ƙara maka lafiya amma kana tunanin wane kaza wane ya yi min kaza wane ya samu kaza wane kaza to yanzu cututtuka na hawa kanka na'am yana cututtuka na hawa kanka to shi yasa yace wa illam taqsidu wajha Allah in ba ku nufaci Allah ba da abin da kuke yi musamman samun fuskar sara na gobe kiyama to ta ibtu lalle za ku wahala dan duk abin da muke na bautan Allah to muna yi ne dan mu samu ganin Allah aljanna ganin Allah shi kuma ba zai yi ba sai aljanna sai aljanna ko a lahira to shine yace ta'ibtum wa ata'abtum za ku wahala kuma za ku dinga wahalar da mutane intaha to maganar mai takhalisul ikhwan ta kare to kuma ka bar lokaci yayi ko za mu kwana a nan in akwai tambaya sai a amsa wani sati sai a ci gaba kuma ya kara kawo wata magana ta shi sahibu ta khalisul ikhwan na'am miya illas ai duk batu ne na ikhlas da bin Allah su za ka same su a nusus a ƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wadda ka abin nema ne nasiha ce mai tsada duk wanda ya ce ma duk abin da za ka yi kai saboda Allah to ya yi maka nasiha mai kyau da in za ka yi aiki da ita to za ka ga alkhairin duniya da lahira shi kenan ba tambaya ko sai wani sati insha Allah abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi insha Allah ta'ala ranar lahadi dai kada a manta akwai walima da za a gabatar a wannan makaranta mai albarka saboda haka muna gayyatar kowa da kowa ya halarci a raba wannan makaranta mai albarka a ranar lahadi da safe ko da su 'yan kwamiti da sauran malaman makaranta za su zo tun karfe 9 tun 9 na safe abubuwa za su fara gudana su sauran kwamiti da alƙalai da malamai da duk waɗanda dai abin ya shafa to ana buƙatar ganin su ƙarfe 9 insha Allahu ta'ala. Allah ya nuna mana lokaci ya sa a yi cikin ƙoshin lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.